Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 9 ga watan Yuni shekarar 2021. Kafin ku ji abinda muke dauke da shi, ga Baballe da kadun labarai.
A jiya Talata, mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta gana da shugaban Andres Manuel Lopez Obrador a Mexico City a ci gaba da kokarin hana kwararowar bakin haure. Jami'an tsaro a Amurka sun faɗa jiya Talata cewa sun kama sama da mutum 800 da ake zargi da aikata laifuka, da kuma kame 32 na kwayoyi, kana an kwace dala miliyan 148 a wani babban bincike na manyan laifuka na duniya. Alƙalan kotun Majalisar Dinkin Duniya sun yi watsi da ɗaukar ƙarar tsohon hafsan sojojin Serbian Bosnia Ratko Mladic ya yi kan hukuncin da aka yanke masa a 2017.
Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa 'yan bandigan nan da suka sace ɗaliban makarantar Islamiyya a Tagina sun ce a ba su naira miliyan 150 kafin su sako ɗaliban.
Sun ce kar a ƙara kiran su ko an kira su ba za su ɗauka ba su ma su ji wata magana, kuma idan ni da nake magana da su na matsa musu akan cewa abinda muke da shi su ansa, to za su iya cewa in kawo wannan abin kuma da kaina, sannan in na kawo su karɓi abin sai kuma su rike ni su ba da ɗalibai ɗin.
'Yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan matakin rufe dandalin Twitter a ƙasar da gwamnati ta yi. Yayin da wasu ke Allah wadai da matakin na gwamnati, wasu kuma cewa suke
ba zai yi abin da zai sa a samu hatsaniya, dama ga yanayin da ƙasa yake ba, al'umma su yi haƙuri.
Muna kuma dauke da tattaunawa da muka yi da Muhammad Mada, jami'i a ofishin magajin garin birnin New York, akan taimakon allurar rigakafi miliyan 80 da Amurka za ta yi wa duniya. Bayan haka, Murtala Faruk Sanyin na tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Talata, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gana da shugaban Andres Manuel Lopez Obrador a Mexico City a ci gaba da kokarin hana kwararowar bakin haure zuwa iyakar kudu maso yammacin Amurka ta hanyar karfafa tattalin arziki a yankin tsakiyar Amurka. Harris da Lopez sun kalli yadda ma'aikatansa suka rattaba hannu kan yarjejeniya ta fahimta don kulla kawance mai ma'ana da haɗin kai a samar da shirye-shirye na ci gaba a North Triangle, wato ƙasashen Guatemala da El Salvador da kuma Honduras. Dubun dubatar 'yan ƙasashen ne suka bar gidajensu don yin tattaki zuwa Mexico a ƙoƙarin shiga ƙasa Amurka 'yan watannin baya-bayan nan, wanda sama da bakin haure 178 suka isa iyaka Amurka a cikin watan Afrilu, kusan rabinsu daga yankin tsakiyar Amurka. Jami'an tsaro a Amurka sun faɗa jiya Talata cewa sun kama sama da mutum 800 da ake zargi da aikata laifuka, da kuma kame 32 na kwayoyi, kana an kwace dala miliyan 148 a wani babban bincike na manyan laifuka na duniya. Jami'an sun sanar a wani taron manema labarai a Hague cewa aikin na Operation Trojan Shield ya haɗa da samaman 'yan sanda a ƙasashe 16, inda aka kwace bindigogi 250 da kuma motocin alfarma guda 55. Babban jami'in 'yan sandan Dutch Jenin van der Berg ya ce aikin babban koma baya ne ga masu aikata laifi a duk inda suke, kuma wannan na duniya ne gaba ɗaya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Alƙalan kotun Majalisar Dinkin Duniya sun yi watsi da ɗaukar ƙarar tsohon hafsan sojojin Serbian Bosnia Ratko Mladic ya yi kan hukuncin da aka yanke masa a 2017 saboda laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama, hukuncin da ya tanaji garkame shi har iya tsawon rayuwarsa. An yanke ma Mladic ɗan shekaru 78 hukuncin ɗaurin rai da rai, bayan da aka same shi da laifin jagorantar kisan musulmi mazaje 8,000 da suka haɗa da yara da manya a Srebrenica, da ta'addanci da kuma kai hari ba bisa ƙa'ida ba kan farar hula a Sarajevo a yayin yakin Bosnia tsakanin 1992 zuwa 95. kisan kiyashin nasara Birenika ne mafi muni a Turai tun bayan yakin duniya na biyu. Biladike ya tsaya kai da fata cewa shi bai aikata wani laifi ba. Lauyoyinsa sun dage cewa yanke masa hukuncin ya samo asali ne daga abin da suka ce kuskure ne na shari'a, dan haka ya kamata a wanke shi ko kuma a sake shi saboda wasu ne suke da alhakin cin zarafin.
An jima kaɗan baban da zai kawo sauran labaran duniya. Bari mu buɗe taskar rahotannin namu ne da wannan batu na karɓar makuɗin kuɗaɗen fansa daga iyayen yaran makarantar Islamiyya da 'yan bindiga suka sace su kimanin kwanaki 10 da suka shuɗe a ta Gina. 'Yan bindigan dai sun yi barazanar cewa ba za su saurari komai ba in dai ba zancen biyan kuɗi ba ne ko kuma su yanke ɗanyen hukunci. Ga dai Mustapha Nasiru Batsari da ci gaban rahoton.
A yanzu dai kimanin kwanaki 10 kenan da waɗannan 'yan bindiga suka yi dramikiya tare da kwashe waɗannan yara bayan da suka hallaka mutum guda a garin na ta Gina. Malam Abubakar Garba Alhassan shine shugaban wannan makaranta ya bada tabbacin cewa sun yi magana da waɗannan 'yan bindiga akan batun biyan kuɗin fansar.
Sun ce kar a ƙara kiran su, kar su ƙara kiran kowa, ko an kira su ba za su ɗauka ba, su ma su ji wata magana in ba abin da ya shafi miliyan 150 ba. Kuma idan ni da nike magana da su na matsa musu akan cewa abin da suke da shi su abin da muke da shi su amsa, to za su iya cewa in kawo wannan abin kuma da kaina, sannan in na kawo su su karɓi abin, sannan kuma sun yi kuma su rike ni su ba da ɗalibai ɗin abin da suka gaya mini kenan.
Malam Dauda Alfa na ɗaya daga cikin uwayen ɗaliban ya ce suna nan suna tarbata dan abinda Allah ya hore masu.
To me naira 5 me naira 10 ake ta hadawa, wasu iyaye ma akan irin haka basu ma iya bada wani abu ba, wanda to wanda ma ci da sha ma ya gagara balle wanda zai ce wai a ga ni ma na bada kaza.
Yanzu kuna dan tattarbatawa kenan.
To haka muka kasance wallahi.
A wani taron manema labarai a cikin makon jiya, mataimakin gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Muhammad Keso ya ce duk da yake gwamnatin jihar Niger tana kokarin kubutar da yaran amma ba ta da wata niyya ta biyan kuɗin fansa ga 'yan bindigar. To amma ga abinda shugaban karamar hukumar tarafi Alhaji Ismail Modibo ya shaida ma uwayen yaran.
Wato kiran da nike ma iyayen yara a yanzu shine kar su bi zugan mutane masu cewa aje ayi zanga-zanga a kona gidan wani, wannan duk bai magani wannan fitina. Kuma mu za mu ci gaba da lallashin waɗannan mutane har a samu a yi relizin wannan yara.
A yanzu dai masu sharhi akan al'amura na ci gaba da jefa ayar tambaya akan kungiyoyi musamman na kare haƙƙin yara a matakin ƙasa da ƙasa game da rashin nuna damuwa sosai akan ɗaliban Islamiyyar da ke daji a yanzu a hannun 'yan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga baban da dauke da sauran labaran duniya.
Kwamitocin Majalisar Dattawan Amurka biyu sun fitar da wani rahoton haɗin gwiwa jiya Talata wanda ya yi bayani game da yawan bayanan sirri da matsalolin tsaro gabani da kuma lokacin har ranar 6 ga watan Janairu kan ginin Majalisar Dokokin Amurka. Rahoton ya ce ranar 6 ga watan Janairu na 2021 ba wai kawai harin da aka kai kan ginin majalisa bane ya nuna alama ce ta hari kan demokuraɗiyya. Hukumomin da suke da alhakin tsarewa da kare ginin majalisa da duk waɗanda suke wurin a ranar ba su yi shirin babban harin ba, duk da sun samu labarin yiwuwar tashin hankali kan majalisa. Kwamitocin sun ce suna kuma duba dubban takardu da kuma bayanai da suka samu a rubuce daga jami'an 'yan sanda 50 na majalisar. Jiya Talata a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da kisan ma'aikatan agaji biya ƙasar Sudan ta Kudu tare da yin kira ga hukumomi da su gurfanar da waɗanda suka kashe su a gaban kotu biyo bayan yawaitar har-har irin wannan, wanda lamarin ya ritsa da su an yi musu kwantan ɓauna ne a ranar Litinin da yamma yayin da ayarinsu ya dawo daga kai agajin abinci a wani ƙauye mai nisan kilomita 64 daga Rumbek a jihar Lagos mai fama da rikici. Sun kasance suna aiki ne da ƙungiyar agaji ta ƙasar Italiya ta Doctors tare da African CUAMM. Makaddashin shugaban hukumar jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya Matthew Hollingworth ya ce na kira da gwamnatin Sudan ta kudu da karfafa jami'an tsaro da binciken waɗannan laifuka da kuma hukunta waɗanda suka aikata wannan laifi ko a watan da ya gabata an kashe ma'aikatan agaji hudu. Sojojin Amurka sun yi kiyasin cewa sun kammala fiye da rabin janyewa daga kasar Afghanistan wanda yake sauri fiye da wa'adin ranar 11 ga watan Satumba da shugaba Joe Biden ya saka a watan Afrilu. Rundunar sojojin Amurka ta tsakiya CENTCOM ta kiyasta cewa sun kammala sama da kashi 50 cikin 100 na dukkan ayyukan sake fasalin. Rundunar wacce ke kula da ayyuka a Afghanistan ta bayyana haka jiya Talata. Biden ya ba da umarnin dakarun Amurka su bar Afghanistan nan da ranar 11 ga watan Satumba bayan kusan shekaru 20 na aikin soja a kasar da yaki ya daidaita.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan matakin da gwamnatin kasar ta dauka na rufe dandalin Twitter a kasar biyo bayan goge wani sako da shugaba Muhammadu Buhari ya kafe a shafinsa. Yan kasar sun bayyana mabambantan ra'ayoyi inda wasu ke gani matakin na gwamnati ya dace, wasu kuma suna gani da sake. Wakiliyarmu a Kano Baraka Bashir ta tattaro mana ra'ayoyin jama'a da malaman masana.
A goyon bayan matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na rufe Twitter saboda akwai abubuwa da dama na Twitter suka yawa a Najeriya, duk mai hankali ya san cewa waɗannan abubuwa da suka ya kamata a ce an dauki mataki na toshe duk wani al'amuran sa nan. Misali, bazan baki misali, a lokacin da aka yi zanga-zangar rushe ƴan sandan sa, shi kanshi shugaban Twitter din wato Jack Dorsey da kanshi ba ya rika sharin din abubuwa da dama irin barna da kone-kone da aka rika yi a Lagos da kashi ƴan sanda da sauransu. Kin ga wannan a matsayin sanin shugaban ɗaya daga cikin kamfani da ake yada al'amura a duniya a ce ya goyi bayan mutane da suke tada hatsaniya a ƙasa, babu wata ƙasa da za ta zira ido sai tana kallon wannan. Sannan a lokaci guda watanni ɗan suka rage bayan faruwar haka aka yi zaɓe a Amurka, magoya bayan Donald Trump suka yi hari majalisar dokokin Amurka a Capitol Hill, a nan kuma ya fito ya bayyana su da cewa ƴan ta'adda ne. Bayan mu kuma a nan Najeriya ya goyi bayan masu tarzoma ya ce da su masu neman ƴancin kai ne, amma Amurka ya ce ƴan ta'adda.
Shugaban ƙasa ya ga wani kalubale ne da zai samun al'umma matsala, shi yasa yayi, because din ba haka ba abu ne kai tsaye zaka ga shugaba ya dauki irin wannan irin hukunci a lokaci daya ba. Kuma gani nake kaman duk abin da zamu yi ko kuma duk abin da shugaba yake yi yana yi ne domin ci gaban al'ummarsa, so bana tunanin akwai wani abin da ya kamata a ce kalubale ne da zamu zana mu ta kikikaka. Najeriya ba ita ce kasar farko da aka fara samu wannan matsalar ba.
Kai miki daidai kenan.
Ni for me, I don't see anything wrong, saboda ba zai abin da zai sa a samu hatsaniya dama ga yanayin yadda kasa yake ba. Al'umma sai hakuri.
To a bangaren gwamnati tana son ta tsare yanayin ayyukan kasa, ba kamata a ce wata kasa tana fara bana abin da zamu yi akan mulkin mu ba. Zai shafe mu ƴan Najeriya, don ba zai bar mu samu mu ba fada ra'ayin mu duniya ta ji ba.
Kana kamaran tauyewa ƴan kasa ra'ayi?
A wata fani, amma kuma a wani bangaren kuma ta taimaka ma gwamnati ta nuna cewa tana da iko akan ƴan kasanta.
Mun ji ta bakin masana tattalin arziki, inda muka zanta da Dr. Yusuf Ibrahim Kofar Mata na Jami'ar Northwest, wanda zai mana bayanin tasirin hakan ga tattalin arzikin Najeriya da ita kanta kamfanin na Twitter.
Gaskiya da ita kanta kamfanin Twitter din da kuma Najeriya, kowa tattalin arzikin sa zai iya tabuwa, musamman ma ita kasar Najeriya ba rasa hada-hada da kasuwanci da ake yi a sanadin wannan a Twitter din da sauran haraje-haraje da suke karba da kuma ƴan kasar ta da suke hada-hada ta fuskar kasuwanci da tallace-tallace da tura sako. To kuma daga barin Twitter gaskiya su za su fi yin asara, to zaka samu cewa lalle-lalle wannan kamfani zai yi asara a ta fuskoki daban-daban.
Shi ma masanin harkokin sadarwa Abdullahi Dallahi ya yi karin haske yadda wasu za su samu damar shiga Twitter da yadda gwamnati za ta magance yiwuwar haka.
Ba da bayan VPN akwai wata hanyoyi sana suka fada wanda za a iya kutse shiga Twitter ko Facebook bayan kan cewa kasa ko kuma gwamnatin kasa adatar ko kuma ta hana yin amfani da wannan abu. Cikin abubuwan da za a iya amfani da su akwai abin da ke kira Smart GN, wato Domain Name Service, wanda shi zai amfani ne wajen daukan bayanai maimakon ya shigar da su ta hanyar da ya kamata ko kuma ta router da wanda kasa ke amfani da shi, sai ya tura bayanan zuwa cikin wata router da take cikin wata kasa wanda kwata-kwata ba a nan take ba.
A gaida Baraka Bashir. Amurka ta fara shirin raba allurar rigakafi miliyan 80 ga kasashe da ke fama da talauci a duniya da ma wasu kasashe da ke fama da yaduwar cutar COVID-19. Ana sa ran wannan taimakon zai taimaka wa yaki da annobar COVID-19 a faɗin duniya. Sai dai Amurka ta ware rigakafi miliyan 6 da za ta taimaka wa makwabta da kuma kawayenta. Na tuntubi Muhammad Mada, jami'i a ofishin magajin garin birnin New York. Ko shin Amurka tana samun nasara a yaki da take yi da cutar, musamman a dan birnin New York da yake aiki?
Idan ma muka lura asaf jiya, wato labarin da muka samu shine misali New York mun ga 68% mutane sun yi alluran.
Wato kashi 68 cikin 100 kenan na mutane New York duka an musu allura.
Duka sun yi alluran. Saboda shi ana duba ma nan zuwa July 1st za a saki komai restrictions da aka sa na COVID. Duk za a saki New York zai bude 100%.
Wato za a fara gudanar da harkoki?
Dari bisa dari, ya babu shakka. Mu kuma muna fatan haka ya tabbata. Shi yasa Amerika ta yi kokari cikin yakin wannan cutar. Kuma abin da yasa suka masa cewa wayanda yake kusa da su za su ba su alluran, saboda sun fi kusa da su kuma su za su iya shigowa cikin sauki. Amma wayanda ke nisa da Allah watakila su shigowarsu zai dan karfi, saboda shi ne suke ba da karfi ga makwabtansu.
To bari mu duba ya kasashen Afirka kake ganin za su iya su samu wannan taimakon da Amerika za ta bayar?
Idan muka duba tun ma farko-farko da aka samu wannan alluran, misali kasan mu Ghana, through World Health Organization an tura musu magani shi alluran, kuma an yi daga baya kuma an kara, yanzu aka yawanci an samu mutane da dama sun yi alluran ana ciki, saboda shi alluran through United Nations World Health Organization da sauran majalisu su za su taimaka a wurin ba da wannan taimakon allura.
To menene shawaranka ga sauran manyan kasashen duniya wanda su ma suna iya su kwatanta irin aikin da Amerika ta yi?
To a yi kokari a wayar da jama'a kan muhimmancin alluran.
Muhammad Mada kenan, jami'i a ofishin magajin garin birnin New York. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19-31-49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan bita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya.
Matsayin ya ɗan ƙasa, constitution ya bani dama na yi magana duk da abin da ake da ba. Kayan kaga ya gwada kuwa kenan jihar da farka irin mulkin demokaradiyyar da aka yi, ba a son kowa ya yi ba magana din gwamnati ba ta yi daidai ba.
Har yanzu muna kan batun zargin cin zarafin wani matashi a jihar Zamfara, bisa zargin wallafa ra'ayinsa a shafin Facebook dangane da tafiyar da gwamnatin jihar. Sai ku biyo mu a cikin shirin. Jama'a assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa a makon da ya gabata, kun ji yadda wani matashi mai suna Abdulrashid Buhari Yandi ya yi bayanin yadda ya sha zagi har ma da duka a hannun shugaban hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Zamfara, wato Zaruta Aliyu Alhazzai, saboda wani rubutu da ya wallafa a shafinsa na Facebook dangane da alƙawuran da gwamnan jihar ya yi na wasu ayyuka hudu a jihar. Haka kuma kun ji wata muryar wayar tarho da aka nada da ake zargin ta gudana tsakanin shugaban na Zaruta da gwamnatin jihar, inda yake yi wa gwamnatin bayani akan lamarin, yayin da ita kuma muryar da ake zargin ta gwamnatin ce take ba shi haske akan yadda ya kamata ya tafiyar da lamarin. Kwararren lauya kuma masani kundin tsarin mulki barista mai nasara Kogo Umar yayi bayanin tanadin doka a ƙarƙashin mulkin demokradiya dangane da wannan rubutu da matashin ya wallafa da kuma matakin da aka dauka a kansa.
To duka wannan dai wato abu ne ya taho da kunkune haɗi da jahilcin matsayin yadda tsarin demokradiya yake daga bangaren shi wannan wanda yayi wannan fito da wannan bayanai da kuma bangaren su wadanda suka kama shi da bangaren ma hukumomi din domin tsarin mulkin Najeriya muka dauki sashi na 14 cikin sashi na 1 yace wato sovereignty wato iko a hannun jama'a yake, kuma sashi na 14 yace demokradiya ita ce kashin bayan tsarin yadda za a ambaci jama'a, ma'ana dole a bi ra'ayoyin jama'a. To demokradiyan nan kuma tana da ka'idojin yadda ake binta, shi yasa ta yi tanaje-tanaje a tsarin mulki. Sannan sashi na 36 kuma yace kana da damar da zaka fito kayi furuci akan duk abubuwan da kake gani, amma da sharadi a nan wurin. Yin furucin shine kare zama furuci wanda yake zai kai ga kaci mutuncin wani ko ka bata kima ta wani. Idan mutun ya faɗi wani abu na ra'ayin siyasa, kar ka ce zaka yi amfani da wannan ka hukunta shi ko ka mutuma sanitar da shi ko ka wulakantar da shi, wato daidai da sashi na 42 na tsarin mulkin Najeriya. Sannan kowa kuma ya sani yana da yanci da zai iya shiga cikin harkokin abin da ya shafi gwamnati, ko ta yin magana ne na baki ko ta yin wadin wani abu wanda zai gyara, duk wannan yana da kyau. Idan wannan bawan Allah ya yi ne ta fuskar yin gyara, to alhamdulillah abu ne na gwamnati ma ko kuma hukuma su kira shi su gyara mishi. In ya yi ne saboda kishin jam'iyyar shi don kada ta faɗi zabe na gaba, shi ma abu ne na ayaba mishi a matsayin gwarzo dan jam'iyya wanda yake ya jawo hankali akan jadawalin bayanan abubuwan da jam'iyya ke amfani da su wajen talla har aka samu aka ci wannan zabe, da kuma niyya a guji saba ma irin waɗannan don ka rasa zabe na gaba. Idan shi wani hujami'i an yi furuci irin wannan ko kalami irin wannan, yana ganin an ci mashi haki, yana da damar da zai je kotu daidai da sashe na 46 na tsarin mulkin Najeriya, sashe na 35 da 36 na tsarin mulkin Najeriya, musamman ma muka dauki sakin sashe na 5 ya haramta a rika daukar irin waɗannan matakai, domin cewa yi komin girman abun da kake ganin mutum ya tabka a sunan anaka ra'ayi laifi, to ba laifi bane ba a fuskar doka, zargi ne sunan shi sai idan an kai shi gaban kotu an tabbatar da cewa shi mai laifi ne, sannan zaka iya kiran shi laifi. Saboda haka kuskure ne da ana zargin mutum yayi abu ake ganin ba daidai bane ba a fara musguna mishi ana bugun shi ana mishi wasu abubuwa, waɗannan kuskure ne domin tace haƙƙi ne na ɗancin dan adam daidai da sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya, wanda shi ma yana da damar da zai je a neman mishi haƙƙin shi, a neman mishi diya akan muzanta shi da aka yi da wahalar da ya sha. Wannan shine tsarin da ya kamata a ƙarƙashin demokradiya. Sannan shi kanshi kuma shi wanda ya tura wannan abun, shi kanshi yayi wasu kalamai waɗanda a gaskiya ba su daidai da tsarin mu, ba su daidai da al'adun mu, ba su daidai da tsaftar mu, ba su daidai da biyayya da tsarin mulkin mu da demokradiya da addini ba mu. Ka kalle gwamnati ka ce kana jin dodon kodo dan bango ne, ku bai san ma yanda ake shugabanci ba. Wannan ba kalami ne wanda yake yana daidai ba, kuma dole ne rai ya harzuka zuciyar wanda aka yi ma wannan furuci, musamman wanda yake a cikin daular mulki, dole ne ran shi ya baci ya ji zafin irin wannan abu. Saboda haka shi ma yayi bai daidai ba, yayi saba ya karya abin da ya kamata yi bai daidai ba, shi ma ya kamata a ja mai kunne, amma dai bai kai ga duk da jan kunnen da za a yi a kai ga an yi mishi irin matakin da aka dauka ba. A yi kokari a rika sassauta matakan irin waɗannan ko kuma a hanzarta kaiwa kotu, wanda ita daidai da hurumi na sashi na 36 sakin sashi na 5 za ta dauki hukunci ta yi akan wannan al'amari.
Mun yi ta kokarin jin ta bakin shugaban hukumar ta Zaruta Aliyu Alhazai akan wannan batu, to amma har yanzu haƙa ba ta cimma ruwa ba. Haka kuma mun yi kokarin jin ta bakin bangaren gwamnatin jihar akan wannan al'amarin, shi ma dai hakan bai samu ba. Yana daga ƙarshe bincike ya nuna cewa gwamnatin jihar ta yanke shawarar tsuke bakinta akan lamarin, wanda ma take kokarin nisanta kanta da shi. To sai dai kuma mai shari'a akan lamuran siyasa Muhammad Bashir Acida na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto yana ganin shirin da gwamnati ta yi akan lamarin yana da nashi sakon.
Kamar da faɗi zarge-zarge ne, amma rashin hito gwamnatin ta ƙaryata da kuma hidda bayanai masu ƙarfi akan wannan yana nuna tabbacin cewa wannan abu sun faru kuma gaskiya ne. To a wannan al'amari ne wanda ya kamata duk ƴan ƙasa a yan jihar Zamfara da duk masu wato ikirari da goyon baya ga demokradiya su tashi su yaƙe shi, domin aka ce daga gaba da samu wannan shugabannin to talaka za su yi dokin alatsire ga demokradiya, za su buƙaci ma gara mulkin soja da wannan mulkin, domin jama'a ne suka fito kana ganin kwarar kulla wanda ya zo ne mai ka alhurmar ka zaɓe shi shi ne zai ci maka mutunci. Wayannan shugabannin ba su ma fahimci abin da aka ce mu shugabanci ba, Malam Murtala, domin shugabanci sadaukar da kai ne da kuma hankuri ga duk abin da ya faru. In ka diba wannan maganganun ba maganganu ne ma wanda suka yi zafi ba, kenan irin shugaba Buhari ba mu san abin da zai ce ba ko zai yi da waɗanda suke yi masa irin waɗannan kalamai na ɓatanci da sauransu. Wannan shi ne ake ce maka makarya, wato ka fito fili kana cin mutunci da cin zarafin jama'a waɗanda ba su yarda da tsarin mulkin ka, ko suke ganin cewa akwai gyara, wanda abu ne mai sauki. Abin da suka faɗi ya kan yi ƙarya ce, in ƙarya ce kuma al'umma da suke saurare su san cewa ƙarya ce, kawai abin nan ne na siyasa. Amma in har kuma gaskiya ne to ka samu dama ka gaji ƙorafin ƴan ƙasa sai ka gyara, amma in dai ka zance tusasawa ake yi ana son cewa dole al'umma sai sun yarda da cewa daidai ake ko ba daidai ake ba, sai sun amince an yi musu ko da ba a yi musu ba, to wannan ba mulki ba ne, wannan kama karya ce kuma wadda mu ba za mu amince da ita ba a ƙasa baki ɗaya. Kuma ya kamata duk wani mai faɗi a jihar ƙasar nan ya tashi ya magana kuma ya tofin alatsine akan wannan abin, kuma ƴan rajin kare haƙƙin bil'adama da sauransu ya kamata su shigo ciki a neman wannan matashin haƙƙinsa da kuma sauran al'umma da yake yi a ci musu zarafi ko an ci musu zarafi nasu bai bayyana ba.
Amma binciken da muka yi ya nuna cewa kamar gwamnati na so ta nisanta kanta daga wannan lamarin, hasali ma tana ganin cewa shi wannan komandan wato Aliyu Alhazai ya yi ne bisa ra'ayin kansa ba wai umarnin gwamnati ko kuma gwamnan jihar ba.
Malam Murtala, wannan abin dariya ne, wato wannan jami'in dai jami'in gwamnati ne kuma yana shugabantar wata hukuma, in har ya aikata wannan ko kuma yana cikin wani yanayi wanda ake ganin cewa bai cikin hayyacinsa a matsayinsa na babban jami'in gwamnati, to ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki wani mataki mai ƙarfi a kan shi. Wato rashin ɗauka wannan matakin ya nuna duk wanda aka yi to akwai masaniya ta shugabanni ko kuma shi gwamnati da kansa a cikin wannan abin. Duk wannan abubuwan yanzu in ka dubi wannan maganganun da suka yi tsakanin shi da gwamnati wanda ake zargin cewa lallai muryar gwamnati ce da shi, to za ka fahimci cewa wannan al'amari akwai masaniya a ciki, kuma da jinya da bayanan suke kasancewa na cewa an kawo shi gidan gwamnati ɗan sanda suka ɓure a shigar sauransu, za ka fahimci cewa dai akwai wata masaniya daga shi gwamnati kansa.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu kama madadin Cuba Hero Diodo ne da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla gaida na Sanyin na, da haka ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
A jiya Talata, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gana da shugaban Andres Manuel Lopez Obrador a Mexico City a ci gaba da kokarin hana kwararowar bakin haure zuwa iyakar kudu maso yammacin Amurka ta hanyar karfafa tattalin arziki a yankin tsakiyar Amurka. Jami'an tsaro a Amurka sun faɗa jiya Talata cewa sun kama sama da mutum 800 da ake zargi da aikata laifuka, da kuma kame 10-32 na kwayoyi, kana an kwace dala miliyan 148 a wani babban bincike na manyan laifuka na duniya. Alƙalan kotun Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi watsi da ɗaukar ƙarar tsohon hafsan sojojin Serbian Bosnia Ratko Mladic ya yi kan hukuncin da aka yanke masa a 2017 saboda laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama, hukuncin da ya tanadi garkame shi har iya tsawon rayuwarsa.
Masu sauraro, a nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ita yana gabatar da shirin, da Cuba Hero Jujuni wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba Yako Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.